الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين منعبود يا ذا الله سبحانه وتعالى wanda bamu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin arba'un an-nawawi na al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala inda mun dan samu fatara a dalilin hutun sallah wanda mun samu kamar sati guda ko sati biyu daga mai darasin ba wanda wannan darasi namu na yau a cikin wannan littafi shine darasi na biyar inda darasin da ya gabata kenan shine darasi na uku yau zamu tashi a harkon darasi na biyar kuma daidai hadisi na ainihin shida cikin wannan littafi al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala ya kawo hadisin na shida cewa al-hadithu sadis hadisi na shida an abi abdullah النعمان بن بشير رضي الله عنهما دقا بابان عبد الله نعمان بن بشير الله يسأل مسيدا شيد ما يتم ناش قال مروي جان حديثي سميت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجع النبي إيرادة أنك استبتع قريس هنا الجوا إن لها لالا بين وإن لها راما بين وبينهما امور مشتبهات مروي كان حديث يجي ناجي النبي صلى الله عليه واله وسلم يجي للي حقيقه حلال بينتك للي حقيقه حرام بينتك فكانن حلال ده حرام اكو وس الامر ما تركتروا لا يعلمهن كثير من الناس مي يوا متاني بس سن ودنا ابوبون ما سركتروا با ابوبون ده اكي كرا شبهه كو شبهات فمن اتقى الشبهات النبي صلى الله عليه واله وسلم يجي دو وند يكرا يكي اي شبهه اي ابيندا با تبتت ده شي حلال بني كو با تبتت ده شي حرام بني يداكتا اكن ونن فقد استبرا لدينه حقيقه يا برنتد da addinin sa ya kubutar da addinin sa daga fadawa cikin rikici wa irubihi aka kuma ya kubutar da irubin sa ma'ana mutuncin sa wa man waqafi shubuhati dukkan wanda yake fadawa a cikin abubuwan da suke shubuhohi waqafi al-haram to zai fada a cikin haram idan mutum bai tsaye daka tsantsan ba yayi wara'u to kai sai ya fada ya aikata abin da yake haramun ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace karra'i kamar makiyayi ne ya ra'a haula lihima da yake kiyo a gehen hurumi hurumi sananne ne a wurin al'umma musamman su ma'abuta dabbobi wani wuri ne da za a keɓe ba wani abu da wani ɗan adam zai zoye a wannan fili iyaka ciyawa za ta hito ta yi kyawu inda al'umma za su zo suna kiyon dabbobinsu a wannan hurumin wanda mai yawa wanda an ka saba ko wani da yake jagora ga gari idan akwai hurumi shine mai kula da wannan hurumin ma'ana kamar shugaba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yushiku ay yaqa fihi shi makiyayi da yake tahiya a gehen hurumi to ya kusa ya shiga cikin wannan hurumi saboda mi ga ka tare da dabbobi ga wurin da dabbobinka za su samu abinci mana garanci mai kyau to lalle ka kusanci ka shiga cikin wannan wuri annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ala ku saurara wa inna li kulli malikin hima haqiqa kowane basarake yana da hurumi ma'ana dukkan wani gari dake akwai hurumi kene yana karkashin kulawar wannan mai iko da wannan gari ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ku saurara wa inna himallahi lalle abinda aguru min Allah maharimu abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haramta sune hurumin sa duk abinda Allah yace abu kaza haramun to wannan abu ya zama hurumi ga Allah idan ka shiga wannan wurin ka keta al-harama abinda Allah ta'ala ya hana a keta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ala ku saurara wa inna fil jasadi mudghatan hakika a cikin jikin dan adam akwai wata tsoka wanda ita wannan tsoka idza saluhat idan ta gyaru ta kyautatu ta inganta saluhal jasadu kullu duk jiki ya tsira gabaki daya wa idza fasadat idan wannan tsokar ta baci ta lalace fasadal jasadu kullu dukkanin jiki gabaki dayansa ya lalace ya baci bai da wani tasiri bale amfani kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun yi masa tambaya suna son su san wace irin tsoka ce sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa yace ala ku saurara wa hiyal qalbu ita ce zuciya wanda zuciyar dan adam idan ta gyaro duk sauran jikin gabaki daya zai zama gyararre idan ta gurbace kuma gabaki daya sai zama jikin nashi ya gurbace ba zai samu ainihi ingantuwa da kyautatuwa ba to wannan hadisi wani yanki na mai girma a cikin rayuwar mu ta musulunci saboda akwai karantarwa mai dama a cikin wannan hadisi idan muka tsaya muka kalli hadisin ga zamu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambaci wa yanna abubuwa guda uku cewa halal a bayyane take abinda yake halal bayyananne ne kamar ƴaƴan itatuwa mu dauki da dinai ko mangurori ko lemu ko abinda yake kama da tuwa ko abinda yake nau'in ƙwaya ne na abinci kamar alkama ko shinkawa ko riɗi ko acca da sauran nau'in abubuwan da muke nomawa ko tufafi sitirar da muke daurawa wadda Allah bai haramta a daura ba kuma zamu ga abinda Allah ta'ala ya halatta kai abubuwan na da yawa kwarai don haka ga sunan bayyananu kamar ruwan da muke sha kamar abincin da muke ci nau'i kala daban-daban to zamu ga abu na biyu annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi bayani cewa kuma haram bayyane yake arara bai buƙata zuwa ga wani dogon bincike wanda da an wadi kowa zai gamsu ya wadatu kamar yin zina Allah ya haramta kamar yin sata Allah ya haramta kamar shan giya Allah ya haramta da wasu nau'ukan laifukan da suka yi kama da waɗannan idan muka dawo ga bangare na abin da yake abu ne wanda yake shubha to sai mu ga nan tukullumar take abinda shi ba a tabbatar da cewa haramun bane kuma shi ba a tabbatar da halal bane to shine abinda ake kira shubha don haka nan matsalar take wanda sai an samu dalilin zama abu a haramu ko zama abu a halal to idan dalilan ba su bayyana ba to abin da yake irin wannan abin sai ka dakanta mishi to in munka kalle ita shubha din nan al'amarinta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la ya'lamuhunna kaseeran minan nas mai yau mutane ba su santa ba ita abinda take wato ainihin shubha ba kowa ya sani aka ce mai shubha ba sai ɗan kaɗan daga cikin ainihin mutane waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su wato ainihin ilimi waɗanda yake sun zama arrafiquna kenan fil ilmi waɗanda su waɗanda an matabbata cikin ilimi za ka ga abinda addari kici gare ka su ba rikici bai da rikici gare su in har kai abu yana da rikici gare ka to su bai da bai rikitarwa gare shi da haka zaka ga bangaren da ya sho ba hadda nan na an ka samu mai yawa daga cikin maluma sun yi sabani zaka samu wasu suna yin sabani game da ita shubha wasu su ce kai abinda dai aka ce ma shubha shine abinda yake haramun wasu su ce a abinda aka ce ma shubha abinda yake halal ma'ana malamai sun kai komowa dangane da ita wato ainihin shubha din da ba su tabbatu akan abu guda ba illa dai ta'arifin da an ka sai da shi game da ita wannan shubha shine abin ga ba a tabbatar da halacci ne ba abin ga ba a tabbatar da haramci ne ba to yanzu shi ba za a kira shi haram ba kuma ba za a kira shi halal ba sai dai a ce to wannan al'amari wani abu ne wanda yake wato shubha shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya'lamuhunna kathiran minan nas mai yawan mutane ba su san shi ba abinda ka kawo a samu rikici ko shubha ga al'amari na ɗaya daga cikin su akwai karamcin ilimi idan mutum yana da karamcin ilimi sai ya zo ga mas'ala wadda take ba ta kai ko ina ba saboda Allah bai yalwata mishi ilimin shi ba to sai ya zama ya samu ainihin shubha bai sani ba amma su wasu can sun sani a dalilin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam a cewa la ya'lamuhunna kathiran minan nas mai yawan mutane ba su sani ba to abu na biyu karamcin fahimta samun raunin fahimta ya zama mutumin yana da ilimi mai yawa amma yana da karamcin fahimta dama ilimi ya zama akwai ilimi kuma akwai fahimta idan ga ilimi ga fahimta to al'amarin sai ya zama mai sauki kuma babu wata mushkila a ciki ba za a samu wani abu na shubha a ciki ba to abu na uku kuma wato karancin lura ko kuma kula ya zama mutum yana da ilimin ma amma in yazo bai tsayawa yayi tadabburi ko kuma bai iya kaiwa yana son yayi bincike akan matsala ya dan fara karatu sai yayi gaba bai iya tsayawa cije kai ya dage yaga ya gano ina ne asalin matsalar take to sai abu na hudu wanda kuma shine mafi girma a samu mummunar manufa su'ul qasd da duk aka samu dan adam yana da mummunar manufa to lalle hakika al'amari zai rikita ya cakuɗe ya zama abin da yake sawaba ba zai ce sawaba na ba abin da yake kata kuma zai tsaye akan cewa wannan abin shi a daidai madadin ya aza mutane ga abin da aka sawaba sai kai mutane ga abin da shi abin nan ba shi aka sawaba ba don haka aka buƙatar samun kyaukyawar manufa ga dukkanin wanda ke niyyar kiran mutane zuwa ga addinin Allah sannan kuma ya zama ya tsarkake niyyarsa ya nufi Allah bisa ga abin da yake yi na da'awa to in muka kalli dai hadisin ga fa'idodi ne suna da yawa wasu za mu dan ambata don muka ambata mu yi gaba ba za mu iya tsayawa duk mu ce sai mun karanci abinda hadisin ya kumta na ma'ana ko kuma na fa'ida ba daga cikin fa'idar da muka iya samu cikin wannan hadisi da muka karanta na Umar dan Bashir shine hikimar Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin wato ainihi ambaton shubha ko shubuhohi saboda a gane cewa wanda ke da kwaɗayi game da neman ilimi to zai yi ƙoƙarin gano mena na ashubha wanda kuma baya da kwaɗayi game da neman ilimin to sai ya zamne ba zai yi bincike ba za mu ga abu na hudu wanda muke iya samu na fa'ida a cikin wannan hadisin da muka karanta shine ba zai kasance a cikin shari'a ba a ce ga abu yana cikin shari'a ta al'umma kamar mu yanzu al'umman musulmi a ambaci wannan shari'a sai a ce mutane gaba ɗaya kowa bai san shi ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi yace la ya'lamuhunna kathiran minan nas kafiran ba a ce duk gabaki ɗayan mutane ba kenan akwai wasu ƴan kaɗan waɗanda arrasikhuna na fil ilmi matabbata a cikin ilimi waɗanda sun sani za mu ga fa'ida ta biyar da muka iya samu a cikin wannan hadisin da muka karanta shine cewa mu kiyaye duk abin da yake shubha duk abin da aka ce maka wannan shubha ne ba a tabbatar da halaccinsa ba ba a tabbatar da haramcinsa ba to abin da yake ka kame kanka daga gare shi har sai ya bayyana gare ka cewa abin nan ya halatta ko kuma ya haramta in ya halatta alhamdulillah sai ka taho ka ci gaba in kuma ya haramta to kuma sai ka kaurace mishi abu na shidda na fa'ida da muke iya samu cikin wannan hadisi shine kyaukyawar koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda ya buga musu misali da abinda mutum yana iya sa idanu ne ya kallata ko ya lalaba ya rika da hannu ne ya jiya abinda gashi ana gani ba a bari kai kunshi cikin ma'ana ba da yin magana akan abinda yake halal wannan abu ne da yake gaban jama'a da yin magana akan abinda yake haram wannan shi ma wani abu ne da yake wurin jama'a to sai Annabi sallallahu alaihi wasallama gaggaba ta uku ya kawo musu da cewa kuma abinda yake shubha wannan malamai suka zo suka dawo wannan ya nuna akwai kyaukyawar koyarwa da karantarwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk mai koyar da al'umma mai karantarwa ko mai da'awa ko ma me yake inda ya kira ne zuwa ga addini to lalle ne ya zama yana kokarin koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yin hakuri da kyaukyawar karantarwa da kuma uslubi na hikima na kiran jama'a ba na kore jama'a ba abu na bakwai wanda kuma kusan shine kamar na ƙarshe bisa ga fa'idodin da za mu dan ambata cikin wannan hadisi cewa shine haƙiƙa duk inda makewayar gyara take gabaki ɗaya da banna in ka kewaya cikin jikin ɗan adam ko dai ya samu gyaruwa ko ya samu banna to abin ne ya ta'allaka ne ga zuciya shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ala wa hiya alqalb in jiki ya gyaru in ta gyaru jiki ya gyaru in ta ɓaci jiki ya ɓaci saboda abin da wani dan uwanka zai iya aikatawa na ta'adi ko aikata mummunan abu kai zuciyarka san ko alama ba ta iya baka aikata wannan shi yasa za mu ga gashi na muna ganin abubuwa waqi'iyan waɗanda ka faruwa in wani ya aikata abu na rashin tunani ko na rashin imani kai sai ka ga san ba yadda za a yi ka iya aikata wannan to don haka zuciya tana da tasiri ƙwarai gare mu mu bayin Allah sannan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi nuni zuwa ga kirji ne har sau uku yana magana cewa a taqwa hahuna ba don an gane ka kana da gemi ma'ana Allah ya baka yalwa da wadata ga ka da gemi ba ko ga ka da sutura ko ga ka da kamata addini a almuhimmu tsoron Allah yana cikin zuciya don haka kenan zuciyar nan tana da tasiri gare mu mu bayan Allah ya zama mu kowa lalle yayi tafafuka akan kokarin tsarkake zuciya ce Allah ya bamu iko akan mu tsarkake zuciyar mu kuma wannan hadisin da muka karanta za mu ga cewa hadisi na wanda yake ya tabbata ya inganta Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito shi dama mai yawa al-Imam an-Nawawi Allah shi mishi rahama cikin wannan littafi da yake ba mai yawa ba amma ya cika da tsarin albarka ko dai zama hadisin Bukhari ko ya zama hadisin Muslim ko da ɗaya daga cikin waɗannan wato ainihi a kutubu sittah mai yawa din ne ka kawo abubuwa ne ana iya samun ya ɗebo wani daga cikin can ya kawo mana amma dai mai yawa duka hadisansa sun ta'allaka ne ga waɗannan manyan marwaita kamar al-Imam al-Bukhari ko kuma Imam Muslim Allah ya musu rahama to sai hadisi na bakwai da yake ban san yadda mun ka mai da lokacin sallah ba har yanzu yana nan wanda yake takwas ko takwas a tsawa ko kira to kenan da minti saura minti goma sai a tsaya insha Allah. Sal hadithu sabi' hadithi na bakwai an abi ruqayya tamim ibn aus ad-dari radiyallahu anhu wannan hadithi na bakwai an karbo shi ne daga baban ruqayya tamim dan aus wanda a cikin kabilar dari Allah ya yarda shi anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi kira da aminci su tabbata a gare shi yace addinun nasiha yana tare da sahabbai ne da yawa da wannan kalma cewa addini nasiha ne dama su sahabbai suna gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam suna daukar darasi ne da karatu qulna liman ya rasulullah muka ce gawa ya ma'aikin Allah gawa addini yake nasiha qala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lillah addini nasiha ne ga Allah wali kitabihi kuma addini nasiha ne ga littafin Allah alqur'ani kenan na biyu wali rasulihi kuma addini nasiha ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na uku wali a'immatil muslimin addini nasiha ne ga shugabanni na musulmi na biyar wa ammatihim daga baki dayan gamagarin daidaikun al'umma addini nasiha na ga kowa kenan nan in mun tsaya mun nazarci wanga hadisi shi ma za mu ga hadisi ne wanda yake tabbatacce Imam Muslim Allah ya mishi rahama ya ruwaito wannan hadisi to sai mu dawo mu tsaya mu diba mu gane ni azzaman addini nasiha ga Allah subhanahu wata'ala da aka ambata ya kumshi al'amurra guda biyu na farko abinda azzama addini nasiha ga Allah gare ka kai mutum musulmi ikhlasul ibadati lahu ka tsarkake duk abinda za ka yi na ibada ka mihi Allah idan ka yi haka to alhamdulillah shi babban abinda aka fata da kauna gare ka duk abinda za ka yi ya zama ka mihi Allah to sai abu na biyu shedu ga ubangiji subhanahu wata'ala ta hanyar kadaita Allah da bauta da yadda da cewa Allah shi an mai talitta da yadda da cewa Allah shi ya cancanta a bauta masa da kuma yadda da sunayen Allah da sifofin Allah idan kai mutum musulmi kai yi haka to addini ya zama nasiha ga ubangiji subhanahu wata'ala sai na biyu zama addini nasiha ga littafin Allah shi kuma ya kumshi wasu al'amurra wato ainihi kamar guda shida na daya daga cikin su wato bada kariya ga littafin Allah mutum ya bada kariya inda mabannata suke masu niyyar karkatar da alqur'ani ya bayyana wannan banna da an ka kawo cikin alqur'ani ya bada kariya kenan addini ya zama nasiha ga littafin Allah kamar wani lokaci a baya akwai wani kofin Qur'ani da wasu Yahuda suka taba bugowa ya kai kamar miliyan guda wanda an yi wani abu na illa ciki amma kai tsaye aka gano kuma gaba ɗaya an ka tara waɗannan kofis ɗin an ka hallaka su saboda Allah subhanahu wata'ala shi ya azama kai ne tsare Qur'ani wa inna lahu lahafiz mu za mu kiyaye shi mu muka saukar da littafin kuma mu za mu kiyaye shi la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min qalbi to abu na biyu shine gaskata labarin al-qur'ani ayyanke duk abinda aka wadi cikin al-qur'ani babu wata jayayya kai ka yadda da mutum zai ƙaryata wani labari daga cikin labarukan da al-qur'ani ya bayar to bai zama Qur'ani littafin nan Allah bai addinin bai zama nasiha shi addinin da yake bai zama nasiha ba da Qur'ani wanda koye shakku koye dawo yana kwankwanto to ba za a lissafa cikin wanda yake Qur'ani matsayin nasiha yake ba ga addini sannan kuma ai afatu uminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya a gani ko Qur'ani ga baki ɗayan mu duk abin da a cikin Qur'ani lalle ne mai yanke cewa maganar Allah ce kuma mu ba da gaskiya mu miƙa wuya to abu na uku shine sadar da horon da alqur'ani yayi ma'ana horon da Allah yayi a cikin alqur'ani mu sadar da shi dukkanin abin da yazo cikin alqur'ani wanda yake umurni ne na musadar musadar wanda kuma hani ne mu kaurace masa idan muka yi haka wato addinin mu ya zama matsayin nasiha ga littafin Allah abu na hudu duk wani abu da Allah subhanahu wata'ala yayi hani a cikin alqur'ani lalle ne mu kaurace masa idan ba mu aikata haka ba ko in kai mutum musulmi baka aikata haka ba to addinin nan bai zama nasiha ba ga alqur'ani abu na biyar shine mutun yayi imani cewa dukkanin abin da ke akwai na hukunce hukunce cikin alqur'ani to waɗannan hukunce hukunce na waɗanda su an mafifita ba wani hukuncin da zai yi kama da na Allah babu wani hukuncin da zai fifice hukuncin Allah a ce yayi shi a dukkan hukunci to na Allah na sama wannan hukuncin yana ƙasa kuma babu wani mai shawon hukunci da ya kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya tambaya can cikin suratul Ikhtin cewa alaysallahu bi ahkamil hakimin kaga amsa shine bala habbas Allah ya zama shi an mafi shawon hukuncin duk wani mai hukunci abu na shidda mai bayani akan cewa alqur'ani littafin Allah addini nasiha ne gare shi shine kai imani da cewa wannan alqur'ani maganar Allah ce harfansa da ma'anarsa kuma hakika Allah yayi magana a cikin alqur'ani na hakikan sannan Jibril ya karbo wannan maganar daga wurin Ubangiji subhanahu wata'ala zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda aka saukar da wannan alqur'ani a cikin tsawon shekaru 23 kaga duk wanda ya haka lalle addini ne ya zama nasiha ga littafin Allah don sai na uku zaman addini nasiha ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma yana kasancewa da al'amura kamar guda takwas na daya daga cikin su shine mutun ya zama mai biya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa idan aka ce Annabi ya hura ayi kaza to ba wani abu zakai ba ba tambayan zakai Mr. A'a almuhim kawai kafi inda ya tabbata lalle wanga hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni to lalle abin da annaka shine kadi abu na biyu yin imani da cewa shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ba ƙarya bane kuma bai zo da ƙarya ba manzo ne wanda yake mai gaskiya kuma abin gaskatawa abu na uku mutun yayi imani da dukkanin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labari na abubuwan da suka shuda da waɗanda za su zo nan gaba waɗanda daman ba a ga su ba amma za su bayyana kamar irin abubuwan da ka faruwa yanzu na ci gaban zamani harkar technology abu na hudu shine ka sadar da umarninsa abu na biyar ka kaurace mahaninsa abu na shidda ka bada kariya ga shari'arsa abu na bakwai ka kudurta cewa duk abin da ya zo daga wurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya zo ne fa kamar abin da ya zo daga Allah in hadisi ya tabbata kamar wahayi ne don Annabi bai hadin sauransa to sai abu na takwas shine taimakon addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka taimaka ma addini ka taimaka ma ainihi sunna idan manzon Allah yana da rayuwa ka taimake shi idan manzon Allah baya da rayuwa kuma sai ka taimaka ma sunnarsa wannan shine abin ne kaga waɗanda abubuwa guda takwas kenan dabra da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda in kai haka addini ya zama nasiha ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai abuna hudu kenan ko nasiha, zama addini nasiha ga shuwagabannin musulmi. Wanda mai yawa muna da kurakurai masu girma, sai mai tala'anta shuwagabanninmu, madadin mu yi masa addu'a na Allah ya shirya su, Allah ya gyara su, don in Allah ya shirya su sun ka gyaru za mu ji sauki. Amma sai mu yi sai musu baka addu'a idan suka rikice kuma su yi ta wahalar da mu. To abu na farko shi ne su maluma, wato abin yi a nan dangane da su shuwagabanni na musulmi wani abu ne da ya kunshi kamar al'amurra guda biyu. Akwai jagoranci wanda yake na malamai, sannan akwai jagoranci wanda yake kamar na shuwagabanni. To in muka yi la'akari da su malamai, malamai na Allah waɗanda ke tarbiyyar mutane zuwa ga koyar da su addinin Allah, sun gado iliminsu ne daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Saboda haka abinda a haƙƙin mutane dangane da suwa shine ya zama su waɗanga mutane suna ainihi nuna ma mutane abinda a hanya ta Allah, ko mutane suna yin da'a suna karɓa duk abinda sun kai horo da shi tunda bai saba ba, to sai ya zama su waɗanda aka horo sun karɓi abin nan da aka horo, abinda su malaman suke horon su kamar na ayoyin Qur'ani, kamar na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar na maluma magabata Allah ya musu rahama. To idan suka yi haka, to lalle ne ya zama an jiya kuma an yi musu da'a, su dage su yi kira zuwa ga addini, su kuma madiya su karɓa kuma su ainihi mutunta su. Abu na biyu, ko nau'i na biyu na daga cikin shuwagabanni waɗanda kamar su ne jagorori, to su ma za mu ga cewa in dai suna koyi da shari'a ta Allah, ma'ana suna yi ma Allah da'a da manzansa, to wannan su ma in sun yi kira za a jiya a yi musu da'a, ba za a bijire musu ba, ba za a yi musu tawaye ba. Saboda ga ka'idar musulunci, shugaba ko da yana da kuskure, in dai abin da ya kiraye ka ba kuskure na ba, to wannan abin za ka jiya ka yi da'a. Amma wannan bai ɗauki cewa kuskuren da yake akan shi kuskure ne ba. To malai sake dawowa kuma ya ambata mana dai ita wannan nasiha bangaren waɗanda suke malamai ne, wato ainihi ita ma ta kasu kamar marahil, matakai matakai. Matakin farko na su waɗannan waɗanda yake maluma ne, masu jagorancin addini da kuma sanar da al'umma, to shine mutum ya so su. Saboda idan ka so wani, ko idan kana son wani, to ba za ka manta da shi ba, ba za ka zama ga ka kana son mutum ba amma a ce ka manta da shi. Kenan kaga hatta su malaman kansu suna da buƙatar yi masu addu'a. Idan ka ji malami ya yi wata talalabiya ko ya faɗi wani abu na kuskure, to in kana da hanyar da za ka sadar zuwa gare shi don ya gyara ka sadar. In kuma ma baka da kila saurare ne, kamar irin yau da muna da cigaban zamani, ka jiya to ka roki Allah ya gane da shi wanga kuskuren, ko kuma Allah ya bada mai fahimtar da shi ya gane kuskure na. Kaga wannan in kai haka addini ya zama nasiha ga ainihin shi wannan malamin, ko su waɗannan malaman matsayinsu na jagorori na addini. To abu na biyu shine taimaka musu da ba su gudunmuwa idan suna ƙoƙarin bayyana gaskiya. Kila za a watsa abin ne, sai ka ba da taka gudunmuwa ta hanyoyi na sanar da al'umma waɗanda suke mabambanta a cikin wannan zamani. Yau ga sunan dai sun yi mana yawa ƙwarai, muna da suwa, wanda kowane zamani suna da nasu hanyoyin da suke bi don watsa ilimi zuwa ga al'umma. To ka taimaka ma maluma, ka ba su gudunmuwa, ka agaza musu wajen iyar da sako na gaskiya ga al'umma, saboda amfani ya gane. Idan ka yi haka, addini ya zama nasiha wurin ainihin su shuwagabanni na musulmi. Abu na uku, ba da kariya game da ainihin mutuncinsu. idan aka jingina wani guda daga cikin maluma na Allah masu koyar da mutane an ka jingina shi zuwa ga wani abu na mummuna ko aibi to lalle ya zama wajibi ka ainihi ba da kariya gwargwadon iyawarka wanda shi bai gane ba ka nuna mai a'a ai ga yadda abin yake in Allah ya ni ya gane gane in ma ka ta takaddama zai zama ko fitina kuma ka bari dama ba mai iya shirya wani shi mai da'awa bai iya shirya kansa ballantana ma ya shirya wani amma idan ka yi haka na kokarin ba da kariya gwargwadon ikonka ko gudunmuwarka gwargwadon ikonka to wannan addini ya zama nasiha ga su shuwagabanni na musulunci to wannan bangaren abin da ya shahi wato ainihin su maluma kenan dan kome yana iya yin daidai yana iya yin kuskure in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah ne ya tsare shi ya bashi isma cewa mai duku amil hawa in huwa illa wahayu yuha to sai nasiha ga wadanda yake jagorori ne su ba maluma ba amma jagorori ne to kai kokari na kudurta musu cewa su mutane ne masu amana ka kuma yadda da jagorancin su kai musu fatan alheri da roƙon musu Allah shi ba su rike amana ba kokarin cewa azzalumai na ba sun ci amana sun yi kaza da dai sauran irin abubuwan da muke faɗa ma waɗanda ka jagoranci akan waɗanda Allah ya jagoranta su akan mu sannan abu na biyu mu watsa abinda suka aikata mai kyawo na alkhairi matsayinmu na mabiya idan shugaba ya yi abin da yake na kwarai ne ka yi bayani ba ya zama kai kullum aiki kawai kake wadi ba aga wanda zai sa mutane lalle su fahimci haka misali in muka yi la'akari da jaraba da mu muka samu a baya Allah ya jarabe mu da fitintinu da musibobi cikin wanga kasa tamu wancan gari babu zaman lahiya wanga gari babu zaman lahiya in kuna masallaci tsoro in kuna ina da sauransu hankalinku ba kwance yake ba to amma bisa ga rahama Allah sannan da taimakon waɗanda Allah ya ba jagoranci kaga an samu sauki kwarai abinda muke da shi na tsoro da yanzu ya saukaka sai dai Allah ya kawo jaraba da yaso ya kawo mana dan ya jaraba mu musamman abinda ya shahi nau'in tsada abinci saboda yanzu duk mai yawan kukan mu abinci ya yi tsada shi a kalubale mu ba fitinar da in mun zo masallaci da wuri duk wanda ya tsaye tunanin yana dawowa ba to kaga wannan kenan kan mu manci da wannan rahama da Allah ya yi muna ta dauke mana tsoro wanda kuma ya zama wajibi shi ma mai taroƙon Allah ya kawo mana sauki da mahita ko to ka gani to abu na uku a shine sadar da abinda su shugabanni suka yi horo da shiya da kuma barin abinda suka hana kamar abinda ya shaye da muke aiwatar da abubuwa wanda mun ka ga dama misali in mun ka dauki misali guda mun ka azza gaba gare mu wanda shugabannin da ke jagorancin mu suna iya ta kokarin su mu kuma muna iya namu muna kawo kuma wani dan kuskure kamar yanzu misali ga traffic light da an kasa kaga ba wai yau an kan hare ni ba wanda duk Allah ya sa ya dan dade kusan shekara 40 da sun kauce akwai wa traffic light kuma a da babu wani dan mashin da za a kawo a ce tsari ba hatta ma su traffic din za su koma gehe cikin inuwa su yi zaman su illa abinda an nasu kallon wani na zai yin ba daidai ba saboda a bayan rashin yin daidai bai kai na yanzu ba tare da cewa hanyoyin ma yanzu an gyara ba kamar da ba sai ka ga mutane na kokarin bin doka da oda to amma yau ina wannan magana in ma kai kila bashin gare ka tatto ka tsaya to wani mai mota zai ko kula da kai sai ya huce da kai ko wani dan uwanka mai mashin kaga wanga abin takeici ne ko ba mu yaba ba kuma ba mu ba su haɗin kai ba su shugabanni tunda kokarin ake ji dan mana lahiya to tunda an sa ka'ida cewa ga yadda in ka gani ka tafi to a yi hankuri tun minti nawa na muka yi a ga wanga misali na wanda yake wakiliyan abin da yana faruwa gare mu na bayyane kowa mu ya san rashin hankurin mu wanga ɗaya ya ishe mu misali dan yanzu shi wanda ya tsawo kamar misalin boki kamar tura da wasu mutane kai ko dan Niger wanda karayuwa cikin Niger din da in ya tsawo yaga wai an sawe aron akai traffic light don ka auce wallahi yayi mamaki saboda da zaka shiga cikin Niger din gaba ɗaya kai yawo babu wani wurin da zaka iske ma'aikatan tsaron Niger yayi tsaye bisa titi yaya ka ko yana rike da bindiga san ba sai kama ga ina ma za ka ganin bindiga suna can gehe wuri mai nisa wani wuri ya kusa kamar 1 km ahead suna can cikin inuwa kai za ka aje motar ka ka taka ka cin mutu ka kai takardunka su diba sannan ka wuce a gan cikin dajin Allah to amma mun ga yana cikin gari ana ga dan muna lahiya muna ta abin nan nan da yawai duk abin da yasa na dan ka muna ga misali saboda su shugabanni in sun danyi abin da anna daidai to mu ma ya kamata mu dan tallafa musu ko in mun yi haka mun dauki cewa addini ya zama nasiha ga ainihin su shugabanni kamar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to sannan ga magarin al'umma wannan ma zaka ga muna da rashin hankuri zama addini nasiha ka zo asibiti ka isko ne ya rige ka layi kila tunda sai yake ya to cikin wajen da aka lif shi Annabi ya kona shidda to amma kai kuma sai ka taho dai sun kai wajen fusukin kauce saboda kana da wata gata ko wani abu kaga nan addini bai zama nasiha ba ga dan uwanka dan ka samu damuwa ko irin da da muna da jarabawa harkar gidan mai ko banki duk inda mun ka zo dai zaka ga inda aka jira to magiya an jarabe mu ba mu ba ɗan uwan mu hakki to abinda addini yayi kira zuwa gare mu karkashin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ba kowa hakkinsa idan ka zo bakin titi ka dakata har sai ka ga babu mota su yi sannan ka hau ba kana ganin mutum da ya baka gitta cewa wuciya za ka yi kila a rubuta jarabawa da hadari ya zo ya cin ma ya buge ka bai ta yi inda za shi ba kai ma baka ta yi inda za ka ba fatan mu da kaunan mu dai kurakuran mu na da yawa Allah shi ba mu iko akan mu gane su kuma mu gyara kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala walau ko da lokaci bai yi da kai inda aka kiran ba ne ya kamata in tsaya mai su da waɗannan ainihin hadisi guda biyu Allah ya ba mu iko akan mu karanta kuma mu yi aiki da abin da mun ka karanta Allah ya muna muwafaqa da lace ya sa aikin mu da abin da kai ka shi ya na sallamu alaikum ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa ma la usna